This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin mu na rana yau Lahadi 11 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun bada umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai akan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. Shugaban kasar Ukraine a kaikaice ya tabbatar da kai harin soji zuwa cikin kasar Rasha. Kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce an masa kutse.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da zanga-zanga tsadowar rayuwa da matasan Najeriya suka gudanar ya zo ya tafi, sai dai al'ummomin Niger sun ce zanga-zangar ta bar baya da kura.
Na Allah na Annabi su dubi mu su dubi rahama a gyara wannan abu tun kafin abun ya kai ga tar. An yi ta yanzu kuma bata haifa da dami ido ba. Nan domin abun muke tunanin cewa za ta kawo gyara.
Sannan za a ji abin da 'yan Najeriya suke cewa a game da nasara ko akasansa da zanga-zanga ta haifar. Kamar yadda muka saba kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da wani sabon shirin dandalin 'yan jarida wanda Suleiman Mumuni Barma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Amma kafin nan, za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun bada umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. Umarnin da ranar Lahadi ya shafi yankunan Khan Yunis da kewaye, ciki har da wasu sassan yankin da Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin kai, inda sojoji suka ce an harba rokoki. Isra'ila ta sha bada umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su, inda suka gwabza da 'yan bindigar Falasɗinawa a baya. Mafi yawan al'ummar Gaza mai mutane miliyan 2.4 sun rasa matsugunansu sakamakon yakin da aka kwashe watanni 10 ana yi a lokuta da dama. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce harin da aka yi a ranar Asabar ya kashe mutane 80, sai dai sojojin sun yi watsi da adadin, inda suka ce sun yi amfani da nakiyoyi wajen kashe mayaka 19. Kwanaki bayan da Ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar Asabar, inda aka kece ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin Rasha a cikin jawabinsa na dare. Cikin dare zuwa wayewar garin ranar Lahadi, wani harin jirgi mara matuki na Rasha da makami mai linzami da aka kai Kiev ya kashe mutane 2, ci har da wani yaro dan shekara 4. A Rasha, gwamnan yankin Kursk ya ce mutane 13 suka samu raunuka a lokacin da makamin tsaron sararin samaniyar Rasha ya harbo wani makami mai linzami na Ukraine da ya faɗo kan wani gini. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump ya ce an masa kutse, kuma yana zargin masu samun goyon bayan Iran da sata da rarraba wasu muhimman takardu na cikin gida. Kwamitin yakin neman zaben bai bayar da takamaiman shaidar da ta nuna da hannun Iran a ciki ba, amma zargin na zuwa ne kwana guda bayan da kamfanin Microsoft ya fitar da rahoton da ke bada cikakken bayani game da yunkurin da jami'an ƙetare ke yi na yin katsalandan a cikin yakin neman zaben Amurka a 2024. Ya bada misali da wani sashin leken asiri na sojan Iran a watan Yulin da ya wuce ya aika da sakon email zuwa wani babban jami'in yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa daga asusun email ɗin wani tsohon babban mai bada shawara.
To nan zuwa wani ɗan lokaci Muhammad Hafiz zai karanto mana sauran labaran. Kafin nan za mu buɗe taskar rahotannin mu daga makwabciyar Najeriya Niger, inda mazauna iyakokin Niger da Najeriya a kowane bangare ke ci gaba da kokawa da matsalolin da zanga-zangar da ta kare a Najeriya ta haifar musu, inda abin yayi sanadin kara hauhawar farashin kayan masarufi da kuma bukatu na yau da kullun kamar kudin mota da karanci da tsadar kudaden man fetur. Mutanen na Nijar da Najeriya sun yi kira ga masu ruwa da tsaki a wannan matsalar su dau matakan da suka dace.
A daidai lokacin da aka kammala zanga-zangar kokawa da matsalolin da suka hada da rashin tsaro da talauci da yunwa da ƴan Najeriya suka ce suna ciki, ƴaƴan kasashen Nijar da Najeriya ne da ke zamne akan iyakokin kasashen biyu suka nuna cewa har ma zuwa yanzu da aka kammala zanga-zangar abin ya jefa waɗannan al'ummomin kasashen guda biyu cikin matsalolin da suka hada da hauhawar farashin kayan masarufi da karin kudin hawan mota da ma na man fetur, kamar yadda Siraju Sani mai kasat ya yi mini karin bayani.
Wagga zanga-zanga mu mazauna kasar Nijar dama ba mu so hatan su yi ta ba, to ba zanga-zanga ba ma yin ta an matsala kamar hasarar da wasu 'yan kasuwa an kaja musu ta yin wannan zanga-zanga. In zanga-zanga za ku yi don neman yancin kanku ko don neman a rage tallafi a rayuwa ta yi tsada, tun da bisa sun ga zanga-zanga sun ce talauci ya musu yawa, man fetur an ki ragewa, halaka kaza ta so kaza, babu abinci yunwa, to ya kamata ku to ko da lumana kunna gwamnati ku ba ku so shi kun gaji da shi ko shi murabus ko kuma shi kawo canji cikin kasa. Kalubale ga kasar Nijar ga Najeriya shine mu muna iya karsu yo, inda an kace Najeriya ba zama lafiya to Nijar tana iya fuskantar kalubale ta hanyar shigowa da kaya, ko dai lokacin da an kalli gaboda kaga misali, to yanzu ma an kace ba zama lafiya akwai zanga zanga kuma ka shiga sayan kaya na kun kana da kaya kana cikin hatsari.
Su ma ƴan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar sun koka da cewa zanga zangar ta barbaya da kura.
Nana Isa Ibrahim mazaunin Kwandi Nijar da Najeriya, to a gaskiya a halin da ake ciki dai a yanzu game da wannan zanga-zanga ba abin da zamu ce zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan daukar mutanen da ake a dena a zona lafiya ka noma sai kasuwanci muka sani, abin mu kasuwan mu noman mu jaddin da zamu je mu je lafiya mu dawo lafiya, to mu abin da muke bukata kin mu tsoro dan Allah dan annabi malaman mu da manyan duk wanda suke sa da hannu a cikin abu na Allah da annabi su dube mu su rubin rahama su a gyara wannan abu tun kafin abin ya kai ga tar an yi ta yanzu kuma bata haifa da dami ido ba, nan domin abin da muke tunanin cewa za ta kawo gyara.
Lawali yanayin kaya ba ka shigowa saboda zanga-zanga ta hana shigowa da kayayyaki sun kala kudi saura lalle ka sun kala ko sana ko hana shigowa da su.
Ana sa bangaren wani dan kasuwa da ke zamne a garin birnin Kwani akan iyaka da Najeriya cewa yi zanga-zangar ta haifar musu da matsaloli masu tarin yawa.
Nana Aramiyau Abubakar wanda an ka sani Aramiyau mai baragaza, lalle an samu tikas sosai bangaren zanga-zangar da an ka Najeriya, an samu tikas sosai bangaren hidowar kayaki surtu kan bangaren kayan mummuni dan yanzu saboda zanga-zanga da aka motar da ka dauko muna ta rugu da gojan Gombe da Gombe zoke illela a ramar mota irin mai dauko dan mana da 60 na ta rugu zuwa 65 ana dauko ta naira 300 yanzu to ta kai 380 a 400, sannan mutane suna haduwa da asara sosai, suna so kayayyaki ana kunna motoci ga hanya ana halbin mutane musamman ma yanzu kan ga jeya wallahi akwai wata mota ta dauko min tumatir daga Zare mota biyu guda dukar tumatir guda ta rugu bare sun ga tarisu an kai musu ruwan bamba mai an ka kakkashi dawi Allah ya gyara sun ka tsere ta shahe mu da daya kan Najeriya, tunda musamman ma manyan ƴan kasuwan irin masu iza kayayyaki na taranzar tsakanin irin su shinkafa mai asara ai ba a ce ba su asara ba sun yi.
Yanzu haka dai ana ci gaba da kira a ciki da wajen tarayyar Najeriya ga ƴan kasar da magabatansu da su koyi darasi daga wannan zanga-zangar domin sawa maslaha akan halin da ya haifarwa ƴan Najeriya da makwabtansu kar su sake fadawa a cikin halin da zanga-zangar ta jefa su. Haruna Mamman Bago na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bago. Ta muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu.
Dole ne ƴar wasan tsalle-tsalle ta Amurka Jordan Chiles ta mayar da lambar tagulla da ta samu a wasan Olympics na Paris, bayan da kotun koli ta harkokin wasanni ta ce an ba ta maki da bai kamata ba, kamar yadda kwamitin wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa ya tabbatar. Hukumar ta IOC ta sanar da cewa za ta mayar da tagulla daga wasan ƙarshe na mata da aka yi a ranar Litinin zuwa ƴar ƙasar Romania Ana Barboso, bayan da hukumar wasannin tsalle-tsalle ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a daren ranar Asabar za ta mutunta hukuncin kotun tare da ɗaga Barboso zuwa mataki na uku. Hukuncin dai ya zo ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da kotun sauraron ƙararrakin wasanni ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da kociyar ƙungiyar ta Amurka Cicely Landy ta yi a lokacin gasar. Yau Lahadi babban jami'in leken asirin Australia ya zargi wasu kasashe da gudanar da ayyukan katsalandan daga kasashen waje a cikin kasar. Yana mai cewa sunayen su zai baiwa mutane mamaki idan aka bayyana su. A bara Canberra ta bayyana Iran a matsayin wacce ta shiga tsoma baki na kasashen waje. Ta kara da cewa jami'an leken asirin Australia sun dakile ɗaiɗaiku da ke gudanar da aikin sa ido kan gidan wani dan Australia dan asalin kasar Iran. Amma wasu kasashe kuma suna yunkurin yin katsalandan asirce a cikin tsarin siyasar Australia da kuma a cikin al'ummominta da ke zaune a kasashen waje, inji Mike Burgess, babban daraktan hukumar leken asiri ta Australia.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu za mu koma a Najeriya inda matasa suka kammala zanga-zangar kwanaki 10 a jiya, jan da zumbar jawo hankalin gwamnati a game da tsananin rayuwar da suke ciki da kuma rashin shugabanci na gari. Wakiliyarmu a Abuja Hawwa Umar ta yi nazari akan zanga-zangar da irin nasarori ko akasinsa da zanga-zangar ta cimma.
Hakika zanga-zangar ta kwanta dama a wasu jihohi da dama tun ranar farko wato Alhamis din makon jiya da aka fara fitowa. Kusan karfin zanga-zangar a yankin arewacin Najeriya ne inda aka fi samun asarar dukiya a Kaduna, Kano, Gombe da sauransu. Zanga-zangar kazalika ta yi sanadiyar asarar rayuka da samun raunuka. Hakanan ta jawo ayyana dokar hana yawo a wasu jihohin. Shugaban masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya Yarima Suleiman ya ce zanga-zangar ta shafi mutanen su duba da cewa a kullum sai sun fito don neman na abinci, don haka suna kira ga gwamnati da su duba lamarin.
Duk da cewa bamu shiga ba, ga abin kuma yanzu ya zo ya affect mutanen mu fiye da kowa, tunda mutanen mu dama yawanci dole sai sun fito su nemi abin da za su yi. To ga shi wannan zanga-zanga ta sun zo na a gida. To muna son mu kira ga gwamnatin tarayya ta samar da wani yanayi da za a taimaka mutane masu bukata na musamman da gaggawa, haka duba da yanayin ga shi suna zo na gida kuma ga su dama already kullum sai sun fita.
Suma a nasu bangaren wasu mata masu sana'a sun bayyana yadda zanga-zangar da dokar hana fitan suka shafi sana'ar su da suka shafe shekaru da kafawa.
Sunana Fatima Ibrahim Jibril, yar Kano. Wannan abu da aka yi na zanga-zanga ya taba mu. A ranar da aka yi zanga-zangar mutane sun fito sun karma wajen sana'ar tawa, inda suka zo suka ta sare-sare suna tafasa jikin gini suka kwashi kayan ciki gaba ɗaya kaf sun fito ne su kosin ma mutum lost beyond imagination, tunda wanda zai sata ɗaukan abu zai yi amma destroying su kai gaba ɗaya. So abu ne wanda yake we felt very sad, anan yake ci anan yake sha kuma yake samun yadda zai tafiyar da rayuwarsa.
Sunana Fatima Idris daga nan kuma Gombe ne, ƴar kasuwa ce. A gaskiya wannan zanga-zangar da aka yi ta janyo min matsaloli da yawa, ta janyo min asara iri-iri. Abin babu daɗi wallahi Allah. Mutane sun saka ni nayi musu order kaya, ni ban kai kayan ba saboda gari a rufe yake, gashi order nan a ranar ake su, yanzu nayi asara.
Duk da hakan wasu matasan na ganin zanga-zangar ta farkar da gwamnatin Najeriya wajen ayyana ɗaukar wasu matakai da zaburar da shugabanni masu mulki da masu son mulkin kasar.
Sunana Suleiman Usman Huni. Wato wannan zanga-zanga da aka yi ya nuna ma gwamnati cewa lallai fa mutane fa sun fa farka daga bacci, mutane sun gano haƙƙinsu, sun gano hujjoji da kamata su tsare akan al'amuran da yake faruwa a kasarmu Najeriya. Kasarmu Najeriya wata irin ƙasa ne wanda shugaba zai zo ya hauye abin da ya ga dama, ya diba abin da yake so, ya abin da yake so ko ba wanda yake sai mishi magana. Amma kuma yanzu shugabannin sun fara gano cewa ba talakawa, sun gano al'amuran da suke ciki, sun gano abubuwan da suke yi, sun gano irin barkaloli da suke yi. Saboda haka duk wata gwamnati ta zo nan gaba da ita gwamnatin da ke ci yanzu za ta saki canja dan mara, ta tabbatar da cewa ta yi wani abin da talaka zai samu sauki ko da bai ji daɗi ba. Kuma wannan yana nuni ga cewa duk wani shugaban da zai zo nan gaba to gaskiya sai ya shirya, in ba haka ba zai tarwon fadan da wallahi ba shi da wurin da zai iya kashe ta.
A yanzu dai za a zuba ido a ga yanda zanga-zangar ta karkare da matakai na gaba da matasan za su dauka. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Ta yanzu lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda ke mai da hankali kan muhimman batutuwan da suka wakana a tsawon mako. Ni ne Sulaiman Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a yau din muna tare da Hassan Salim Mustafa, daraktan sashen labarai a tashar talabijin labari da ke birnin Yamai, da Hamid Mahmud dan jarida a gidan rediyon Sahara FM. Malamai barka ku da zuwa.
Barka barka sai.
Kamar yadda aka sani, Amurka ta rufe sansanin sojanta na ƙarshe a jamhuriyar Niger a matsayin matakin ƙarshe a ayyukan kwashe dakarunta 1,100 daga ƙasar, kamar yadda hukumomin mulkin sojan CNSP suka nuna bukata saboda abinda suka kira rashin gamsuwa da yarjejeniyar da ta bada wannan dama. Hamid, kana zaune a yankin da aka kafa wannan sansani a wani bangare na yaƙi da ta'addanci. Shin menene abin lura bayan kammala wannan aiki Salim Alim ba tare da wata rigima ba?
To shi dai wannan sansanin soji na Amerika da ke cikin garin Agadez sansani ne da aka girka shi a matsayin ko kuma da manufar yaƙi da ta'addanci, amma kuma har yanzu ba a bar ta'addancin ba a cikin ƙasar Nijar. Ana iya yin tariya ma a kusa gab da kusa da sansanin, kenan kaga bai kawo wani kamar wani cigaba ba. Kuma sannan al'umma ta garin Agadez ba su amfana da komai game da wannan sansanin ba a matsayin wanda za a cewa ga wani abu da sansani ne cikin garin Agadez wanda za a rika tunawa ko bayan babu shi a yanzu a ce ai ga sansani ne ko kuma dakarun Amerika ne suka zo suka yi wannan ayyukan babu. To dama inda kuma za a iya cewa kamar yayi ɗan kokari ta bangaren samar wa matasa aiki yi, saboda akwai iriruwan matasa da suke yin aiki wanda rashin sansani a yanzu za su yi zamantowa suna zaune ne zaman kashe wando wanda kuma ba su san ina za su sa kansu ba a hali yanzu. Sannan ko baya ga haka, shi sansani ya an tallafa ta bangaren misali ilimi, inda ana gani yana bada waɗansu abubuwa tunda ya ma girka wata biblioteca aiki ne na karatu na littattafai wanda almajirai musamman 'yan jami'a da 'yan sakandare za su rika zuwa suna yin karatu.
Hassan, me ka fahimta daga yadda Amurka ta ba da haɗin kai aka yi komai kamar yadda Nishar ta buƙaci a yi? Sannan me kake ganin yasa gwamnatin mulkin sojan ta Nishar ba ta yarda aka yi watsewar baran-baran ba kamar yadda abin ya faru da Faransa?
Ita Amurka ƙasa ce mai wulsan ciwon kanta, ta ga irin abubuwan da suka wakana a lokacin da ake ziyara tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Faransa. Lokacin da aka ce su janye sojojinsu ya gadon su tafi duka, an yi ta jayayya, an yi abubuwa ta zanga-zanga, kenan ita Amurka ba ta yarda a mata irin cin mutunci, a ɓata mata suna a ƙasashen duniya gaba ki ɗaya. Na kwana cikin sansanin nan, sun yi abin da arziki guya suka bar mu, sun yi gine-gine a ciki, akwai hanyar jirgin sabka jirgi ta musamman aka yi, akwai gidaje da suka gina kai wannan ana cikin amfaninsu. Kuma hulɗa da ƙasar Amurka ai ba ta yanke kwata-kwata ba, har yanzu ka ga kun sojojin da suka tafi mai ana sauran jakadun da sauran ma'aikatan su duka suna aiki kamar yadda suke yi a da. Ita ƙasar Faransa babu kowa da kowa tafi, kenan ana iya koma tunda suka ɗauki iko ai sojojin ce kowa duka sojojin ƙasashen suke da sojoji su zo, kenan ana tsammanin ko su ƙara komowa a ƙara tattaunawa in sun yarda da yanda sharuɗin da sojojin ta Nijar ta aza, kenan ana tsammanin ko sojojin ko su dawo.
Sanyi bazara da ra'aniya ba su sa fashin jarida.
To madalla, labari na gaba a jerin waɗanda suka fi ɗaukar hankula shine Nijar ta sanar da yanke hulɗa da Ukraine a matsayin goyon bayan Mali, wacce ke zargin gwamnatin Kyiv da hannu a ƙazamin faɗan da ya yi sanadin mutuwar sojojin Mali da sojan haya na kamfanin Wagner da dama a ƙauyen Tinzawatan. Hamid, wasu na ganin wannan al'amari tamkar wata alama ce da ke nuna yaɗuwar yakin Rasha da Ukraine a yankin Sahel.
Duk abin da ya taɓa hanci idanu ruwa suke, to dalili kenan da yasa ita ma kenan duk abin da ya taɓa ƙasashen Mali ko Burkina to ya taba kasashen Niger da Mali ko abin da Niger ya taba Mali da Burkina Burkina kasa ce wadda take ita ma kere-kere makamai Niger ita ce kasa ta bakwai mafi arziki uranium a duniya idan kuma Ukraine tana ɗaya daga cikin kasashen da a hali yanzu suke kokari yadda za a su bunƙasa makaman su musamman makaman nuclear wanda yanzu duk duniya kowace kasa tana barazana da waɗannan makaman wanda idan a tunaninta in tana da irin waɗannan makaman nuclear babu wata kasa da za ta yi mata barazana na tsaro ko kuma wani na yaki da za a kai mata ina ganin ta wannan bangaren ne kamar abin zai shafi Ukraine matuka
Hassan ya kai kake kallon wannan abin da a yanzu suke kiran sa sabon rikici
ai wannan abin da yau kana anan yankin kusan iyaka kasar Mali da Algeria tun zuwa wannan akita garin ko ai ba Ukraine din bace kadiba abin da yake bayan Ukraine ai ba kasa ba ita kadai ta zo ta kawo kina hadin guyar sojojin ina ce hadin guyar sojojin Turai wanda ake cewa OTAN NATO ai ce masu suke kama ma shi Zelensky ya yaka suna yaki da Russia kenan su komo nan masu kama dan a yaki kasashen wa'annan kasashen uku kamar a fara ne Mali in abin yakin Mali kenan sai a kawo sauran kasashen
akwai wasu kamar hujjoji dake gaskanta wannan zargi na cewa ai ba ma Ukraine din bace ba kungiyar kawance ta NATO ce ke bayan duka abubuwan da ke Ukraine
kasan yanda kasar Niger kasar Mali da kasar Burkina Faso musamman kasar Niger yanda ta kori wa'annan turawa musamman ma kasar Faransa abin ya musu ciwo ko ba su nan suna iya suna da halin da zai da zasu sa a zo su tarwatsa kasashen namu kenan ko su buzo ba suna iya aiki da sojojin haya haka don kariba ita kasar America ita kasar Faransa da sauran kasashen ai duka akwai abin suke hangi a cikin kasar mu akwai arziki da Allah ya ba mu wannan arzikin duka wannan magana ta kare duka a bayan wannan arzikin ce take kenan arzikin mu ne suke so sun yi mu san arzikin namu kenan babu wani a ce a kasar Mali a ba kasar Mali bace kasar Niger kasar Burkina su kama jikin su abun da ya shahi Mali kenan abun kadan 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 ne ke zo har yanzu sauran kasa har ya cinye sauran kasa tunda ba bari da su ba ba ikiran bace ta zo ta take yakin ƴan sojojin Mali a kasashen NATO din ne musu muke ci an tunda muna biye da kafa sau da kafa muna ganin da abubuwan suke wakana game da hadin bakin sauran wasu kasashen na Africa wanda su gane da ta take ciki ba
a kada arara suna anan babu bomba ya jarida kan wakilin gaskiya ne mu mace har ka jarida
bari mu karkare shirin da labarin da ke cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya sake nanata zargin Najeriya da Benin da baiwa wasu jami'an leken asirin Faransa mafaka a yunkurin haddasa tashin hankali a wannan kasa Ahmed bayanan nan na General Abdurrahman Tani ya fallasa su ne a wani lokacin da ake ganin an kama hanyar warware rikicin da ya janyo rufe iyakar Niger da Benin
to ni ina ganin ita wannan matsalar ta samu asali ne tun lokacin da kasashen ECOWAS karkashin jagorancin shugaba Tinubu wanda suka sa Niger takunkumi bayan juyin mulki duk siyasa ce ta kawo haka kenan ina gani ya kamata a ce su zauna su fuskanci juna gaba ɗin su uku da Tinubu da Talon da shi Canin
kowanne tetete ne
duka gaba ɗin su an haɗu a zauna a tattauna a san menene matsalar Niger ƙasa ce wadda yanzu tana neman ta farfado daga cikin irin asara ko kuma irin halin da ta shiga sakamakon wayannan takunkuma ina ganin ya kyautu a ce a yanzu shugabannin ƙasar Niger wannan zancen leƙa asiri Faransa tana so ta yi kaza Faransa tana so ta yi ya kamata a ce an wuce wannan wurin yau shekara ɗaya muke da ɗan kwanuka ko kuma da wata guda bayan tawaga ta ministan cikin gida Minister de l'Interior General Tumba da aka tura a can Cotonou tare da jami'ai na gwamnatin Niger inda suka tattauna da shugabannin kasar Benin ana ganin a wancan lokacin ma kamar ana iya a sanar da cewa za a bu iyakoki a tattauna a san ina ne za a bullo ma wannan lamarin
Hassan wai akwai alamun kuwa yiwuwar wannan rikici na Benin da Niger ya zo karshe a ƴan kwanakin nan ko kuma nan kusa-kusa
wannan rikin da ake cewa tsakanin Benin da Nigeria da Niger ya hi ƙarin nan akwai wata ƙasa akwai ƙasashen suke bayan wannan ƙasashen da suke tattunzurwa a kasashen domin su tilasta ma shugabanninmu da su bi umarninsu
kamar waɗannan kasashe kenan
kuma sai ma kasar France barazanar da ake cewa za a kama jihar kasar har su ai ba dauke ne barazanar har su akwai ta kuma mu ma aikin mu ɗan jarida mu ma ai muna dan kokarin bincika mu ga ya ne zan ta magana irin bayanan da muke samu mutane shedu sun tabbata mu a suna ganin kasashe sojojin wanda ba na kasar Benin ba a can yankin wajen malambe din kan suna zarganiya
amma Benin gwamnatance ta ce wannan magana kawai shaci fadi ne
majiyoyi da muke tuntubace wajen suna tabbatar da cewa suna ganin shawagin wannan sojojin kenan abinda shi jinar tani hoji shi ma ba da hada bayani da irin da lokacin da irin abubuwan duka da suke duka suke tsara abubuwan su ita ma kasar Nigeria ai yace akwai su wannan sojojin har sunayen su ya bada
nan ma ministan harkokin wajen Nigeria ya ce wannan magana ba gaskiya bane ba
yo ai
zargi ne kawai wanda marasa tushe
to duk mu aikin ɗan jarida abubuwa da suke kai da su kake amfani da su gaskiya mu akwai dan bayanai da muke samu suna nuna cewa maganganun haka ne akwai su wani mutane a cikin kasashen kenan shi wannan da ake cewa matsala tsakanin Niger Burkina da Benin abun ya yi din haka ne ba kasar mu wannan tunda aka tashi Allah ya mu kasa tare al'umma guda kasashe suka yanke arewa na Nigeria da yankin kudu na Nigeria iyakan Nigeria da Nigeria gaba duka an zama daya duka muka dan uwan Nigeria kana dan uwan Nigeria nan ma Benin da ya Mazambin haka ne
nan zamu dakatar da wannan shiri da ya tattauna akan batutuwa da dama waɗanda ke ɗaya daga cikin mafi daukar hankulan jama'a a wannan mako a kasashen Afirka ta Yamma da ta Tsakiya musamman dai a nan jamhuriyar Niger shirin dandalin ƴan jarida a wannan karan ya samu bakuncin Hamid Mahmud da Hassan Saleh Mustafa a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Saleh Mumuni barma ke ce da ku sai wani shiba
a gaida Saleh Mumuni barma kuma sauraro yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email saƙon sanu sima da tai da magaram ne na farko a yau yace salam VOA Hausa yige wani magajin gari na wata karamar hukuma dake nan jihar da magaram da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta yi sakamakon kama shi dumu-dumu da rubda ciki da watanda da dukiyar talakawa wallahi yayi domin barin irin waɗannan mutanen su jagoranci al'umma babbar barazana ce ga al'umma da ma ƙasa kanta da fatan dai wannan zai zama darasi ga sauran na baya sai kuma sakon Sama'ila Anas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace zama a tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da attajiran arewa da ƴan siyasa da matsofin ƴan siyasa arewa a kasar mu Najeriya akan nemo mafita dangane da halin tabarbarewar al'amura da arewa ta shiga Allah ya sa wannan zama ba zaman shan shayi bane kamar yadda mataimakin shugaban kasa Kashin Shettima ya faɗa kafin mu yi sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai amma fa a takaice
Sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. Umarnin da ranar Lahadi ya shafi yankunan Khan Yunis da kewaye, ciki har da wasu sassan yankin da Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin ƙai, inda sojoji suka ce an harba rokoki. Isra'ila ta sha ba da umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su. Inda suka gwabza da 'yan bindigar Falasɗinawa a baya. Kwanaki bayan da Ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar Asabar, inda aka yi ce ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin Rasha a cikin jawabinsa na dare.
Da takaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku masu sauraro sai kuma zuwa can an jima misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana idan mai duka ya amince mu sake dawowa da shirin na dare. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babangida da ya karanto mana labarai da Fiona Wamai Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzi nake cewa ku tsara sauran lafiya. Thank you.